Radio Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika ya zanga gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoto kan illar bahaya a fili ga muhalli. Da gabanin kuma yan kasuwa Amulai na son tallafi ne sakamakon kona musu kasuwarsu da yan Boko Haram suka yi. Daliban jami'ar Maiduguri ka iya samun shedar karatu ta jami'ar Harvard. Za mu ji ta yaya. Wasu yan siyasa a Nijar sun shiga campaign din yaki da zazzabin cizon sauro. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar saƙon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai, kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka, wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Ya sha yin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin kirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko ka kaɗa ƙuri'a da wuri, ka je rumfunan zaɓen don ganin ko ƙuri'unku da kuka kaɗa ta hanyar aikawa da wasiƙu an kirga su. Idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba, kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata idan ba a kirga ƙuri'arka ba, wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. Aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya Alhamis akan ko ta amince kare doka ne a Amurka yin zaɓe sau biyu, sai sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yarda da jefa ƙuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba. Sakataren yaɗa labaran ta zargi kafafen yaɗa labarai da sauya manufar jawaban Trump da wata manufa daban. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin dan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da ƴan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi bakar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta, yayin da ƴan sanda suke kokarin kama shi kan safanin cikin gida. Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin karawarsa a zaben 3 watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban ƙasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma kokarinsu na kwantar da tarzoma da ta ɓarke bayan da aka bar Blake da shanyewa ɓarin jiki ɗan kaɗan yayin da suka yi artabu da 'yan sanda. Trump bai haɗu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19 da ya fi maganin ƙasar da ke tashi na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. Sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi takatsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su, in ba haka ba illarsu za ta fi maganinsu muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obuna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Kamar yadda ya faru a Madagascar, tawagar da suka yi bincike da Obunna sun yi ikirarin cewa maganin gargajiyarsu yana taimakawa marasa lafiya COVID-19 su samu lafiya daga kwayar cutar. Amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar COVID-19.
It is a fact that herbal remedies are available and
da kanatan shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaduwa a asibitin koyarwa na jami'ar Jos ya ce gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin COVID amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi saboda kana batun rayukan mutane ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara caccakar biranen da jam'iyyar Democrat take jagoranci da yake ɗauka a matsayin masu bijirewa gwamnati tare da umartar manyan jami'ansa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba, Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House da samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗen ma'aikatan 'yan sanda bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. Bugu da ƙari, Trump ya umarci Attorney General William Barr da ya fitar da jerin sunayen ƙananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna wa gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a. Matakin na shugaban ƙasa yana zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan Nuwamba da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wani ɓangare ne na ƙoƙarin yakin neman zaɓensa da ke nuna kansa a matsayin ɗan takara mai bin doka da oda, tare da zargin Biden cewa idan aka zaɓe shi za a iya ganin tashin hankali a birane. Biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban ƙasa yake cewa game da shi kuma ya ce yana son ya ƙara kuɗaɗe don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a. An yanke wani ɗan wasan koko a Iran hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a 2018 da babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa duk da ya janye amsa laifin da ya yi wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba a cewar wata majiya da take da masaniya kan lamarin.
Labarun duniya kuka saurara. Za mu fara da rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto kan illar da baya a fili ke haddasawa ga lafiyar jama'a.
A shekara ta 2019 ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar da ke hana yin bahaya a fili ya zuwa shekara ta 2025. Tun daga wannan lokacin hukumomi a matakin ƙasa da jihohi har ma da ƙasashen duniya suke fafatukar ilmantar da jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar.
Aminu Leman sarkin tsaftar Ellela masani ne akan tsaftar muhalli.
Illoli na barkewa annoba ta rashin lahiya kamar ta kwalara amai da gudanawa da tudi santiri da ake magana ko kuma ai gudanawa ba da amai ba ko kuma amai da gudanawa saboda kashin da aka yi yanzu lokacin damina zai wanke shiga ga inda jama'a suka amfani da wannan ruwan ya Allah ko in shi a cikin rijiya ko kuma a wasu koramu ko a wasu wani rafi inda dai jama'a wasu waɗanda suna amfani da waɗannan ruwan ba tare da an dai hanyar tsaftace waɗannan ruwan ba ana amfani da su.
Wannan karon hukumar wayar da kan 'yan ƙasa ce ta tarayya ta haɗa hannu da ma'aikatar albarkatun ruwa wajen wayar da kan jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar da kuma buƙatar a nisance ta. Teresa Nwobozia ita ce ta wakilci babban darakta na hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a wurin wani gangami da aka gudanar a jihar Sokoto.
This exercise is to make sure we clean out Nigeria.
Ta ce wannan gangami na fadakarwa na da manufar ganin an samar da Najeriya mai tsafta idan iyalan mutum suna bahaya a fili to ko mutuncin su daga gene kuma yana jefa rayukan 'yan mata cikin hatsari har ma dai yanzu da batun fyaɗe ya yi yawa idan yarinya za ta je yin bahaya a daji ba ta san irin abin da za ta haɗu da shi ba. Masu ruwa da tsaki ga harkar tsaftar muhalli irin Sida Abbas na hukumar samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli ya ce yanzu ne ya kamata a ƙara ɗora ɗamara domin yaƙi da wannan ɗabi'ar.
Kamar yadda kaje UNICEF ta faɗa akalla kowane mutum ɗaya daga cikin biyar a Najeriya shina tutu a ƙasa kuma Najeriya ita ce ta biyu amma yanzu mun ta wata uku inda ya tafi tattun a bara ya zo a lokacin da ya kamata a faɗa ma jama'a wannan abin fa mu kanmu da yake musulmai muke ya kamata mu san amfani shi.
Misali akali da cewa a jihar Sokoto wannan ɗabi'ar ta fi kamari a yankunan karkara to wannan fadakarwa a cikin birni zai wadatar. Abubakar Modadan Chadi shine daraktan hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a jihar Sokoto.
Ma'aikatan mu da ke ƙananan hukumomi za a ba su horo domin su tabbatar da cewa sun je a karkara sun faɗakar da jama'a na illolin kashi a waje. Maƙasudin abin da ake son a cimma a cikin wannan ƙasa tabbatar da Najeriya an bayi kashi a waje domin tabbatar da lahiyar al'umma.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
yan kasuwa a mulai da ke karamar hukumar jere a jihar Borno da yan Boko Haram suka kona musu kasuwa na ci gaba da bukatar tallafi daga gwamnatin jihar. Haruna Dauda Biyu ya aika mana wannan rahoton.
Wasu da ake tantance a kungiyar Boko Haram ne suka afka wannan kauye na Mulai inda suka kona shagunan da ke waɗannan kasuwanni suka kuma kashe mutane 12 sannan suka kwashe soran kayayyakin da ke waɗannan shaguna. Bana ga bisani bayan zaben sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babgana Umar Azlam ya zarci kauyen nasu har ma ya doka masa alƙawarin cewa zai tallafa musu nan ba da jimawa ba, amma suka ce har yanzu ba su ji wani abu ba, wanda har ma suka dinga tuntuɓar gwamnan ta ofishin ɗaya daga cikin kwamishinonin sa mai wakiltar wannan yanki, wato kwamishinan ma'aikatan wasanni Comrade Sa'in Abuba, wanda ya ce da su kokensu na gaban gwamna amma har yanzu ba su ji komai daga gare sa ba. Na haka ne suka yi amfani da wannan dama don kokawa gwamnan ta kafafen yaɗa labarai. Malam Adam Musa Mulai dai shi ne shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa na garin Mulan.
Membobinmu 'yan kasuwa mutane guda 205 wanda muka yi asara a cikin wannan victims ɗin. Muka zo na rubuta sunan shaguna guda 39 da sunan mutanen na kai mishi. Muna zuwa muna bin sawu. Ina gaya mana akan cewa data mu yana wurin office na gwamnati a cikin watan 5 ga wannan shekara ta 2020 ya kawo mana 650 ya ba wa mutane guda 30. Ni a matsayin chairman ya bani 50,000 yace wannan ba na asaran mu bane, wannan na coronavirus ne, na COVID-19 ne daga office na gwamnati. Muna godiya wa mai girma gwamnati domin wannan taimako da ya kawo mana. Harkan kasuwancin mu ya tsaya tun daga wancan lokacin.
To yanzu me kuke so gwamnati ta yi mutum?
Muna roko ga mai girma gwamna ya taimake rayuwarmu ya tallafe mu.
Solo ana kai muku hari a wannan gari na?
An kawo mana hari so uku wanda ana zuwa a ɗibe dukiyoyinmu a cikin shaguna.
To ku ɗari biyu wani abu nan kuma ka ce ka kai suna 30 da wani abu, so don kuma su menene?
Su soran masu sayar da kosai ne, masu sayar da gwanjo a kasa, masu sayar da kananan kayayyaki sun gudu ne sun bar kayayyakinsu, shi ne aka zo aka yayyabe kayayyakinsu.
Na kuma tantance kwamishinan ma'aikatar wasanni na jihar Borno Comrade Sa'in Abuba game da matsayin koken waɗannan mutanen wanda ya nuna ɓacin ransa game da yadda mutanen suka tuntubi manema labarai.
Yanzu ranka ka san abin da yake akwai, ka san tunda suke shiga cikin gida da mu.
Ka ci mana, you either be on our side or be on the side. Ba wallahi inni ne na commissioner. To wari yaje kone gaba da bazan ba su kenne raba.
Ah, yanzu ranka yanzu abin da yake akwai sun magana da mu ne ba ni kade bane. Eh, what we wanted from you shine menene position din kokin su da suka yi din?
Kokin din shiru yi last week da wai ne yake the alarm they have been what is that? Suka ne governor.
Commissioner ma'aikatar wasanni na jihar Borno kuma da Sa'in Abuba kenan. Lokacin da game da martani game da kokin da wasu mutane suka yi na tallafi da gwamnatin jihar Borno ce za ta yi musu ta hannunsa, to kuma har yanzu ba su ji komai ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta sahihan labaru. A dai jihar Borno, ɗan kasuwa Alhaji Muhammadu Indimi ya ce aikin gina tsangayar karatu daga nesa a jami'ar Maiduguri da za a haɗa ta da jami'ar Harvard ta Amurka ya kusa kammala. Muhammadu Indimi ya zanta wasa da wakilin Musale Shehu Ashaka ya ce yana aikin ne duk da shi kansa bai taɓa shiga aji don karatun boko ba.
Ban taɓa yin boko ba, ba wanda ya taɓa nuna min yadda ma zan rubuta sunana. Dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwa. So alhamdulillah, wanda ma ya yi PhD ba abin da zai nuna min. Gogor maya ita ta taimake ni. Ina kasuwanci na in shiga Chad, in shiga Kamaru, in shiga Niger. In ka shiga Chad ba wanda yake maganan Hausa. Dole da gwagwarmaya ta sa na iya Larabci, tunda Larabci shine national language don su a Chad.
Kwanakin baya akwai wata jami'a a Amurka wanda kaje kana kokarin yadda za a yi a haɗa wani haɗaka tsakanin jami'ar da jami'ar Maiduguri. Ina wannan magana ya kwana ne?
Wannan magana tana nan saboda akwai ginin da nake yi a cikin University Maiduguri, ana kiran wurin Muhammadu Indimi Center for Distance Learning. University din mu ta Maiduguri yau babu kamar ta a Najeriya. Dalibai kusan 100,000 ta kusan ta fashe. Saboda haka muka ga cewa mu ma da muke nan mu kokarta mu kai namu gudunmuwar. Na ga na tattaimaka waɗansu university ba ma a Najeriya ba wajen Najeriya. Na ga cewa to yanzu ne ya kamata in je ne wani abu. Shine nake magana da Harvard. Za ka yi University of Maiduguri amma za ka samu certificate na Harvard. Yanzu muna kan wannan gini kuma ya yi nisa. Insha Allah kafin ƙarfin shekarar nan gini zai haɗu. Gini ne na zamani, ba abin da babu a ciki, kusan babu irinsa a cikin university din. Kuma ina jin ba ma university na Maiduguri ba, kowane university kaje abin da nake yi a Maiduguri shi ma dole sai an faɗa.
Alhaji Muhammadu Indimi a zantawarsa da Sani Shehu Ashaka. A jamhuriyar Nijar, matasan jam'iyyar RDP sun shiga kamfen na yaki da zazzabin cizon sauro a garin Kanya Mai Ruwa da garin Malam Amar. Duk a cikin rahoton Tamar Abari.
Dr. Yawale Muhammad Lawan shine shugaban gungun na matasan na jam'iyyar ta RDP na kasa.
Lokaci ne na damana, al'umma suna samun matsala, al'umma suna samun cikas akan bangaren lafiya. Bukata ce da take tahiya tare da lokacin sai mun gani yana da kyau bakin gulgudu abinda suke yi. Mu kawo gudunmuwan domin taimaka ma wannan ƴan uwan, wannan kannin mu yayin mu kuwayen abu sakan wannan matsalar da take cikin wannan yanayi lokacin damana. Yau ne muna cikin lokaci na ga ƴan makaranta malumman makaranta duka wai magana da nake akan matasa cewa kowa ya sani in wannan lokacin ya zo matasa hankalin su yana koma bangaren wasanni to wannan garin Kanya Mai Ruwa Allah ya sa muna da ekip
mazauna garin na Kanya Mai Ruwa sun nuna godiyar su kamar haka
wannan jan kunnan da zan ma jama'a dan Allah dan Annabi wannan mutanen da suka riga suka rungumi garin mu mu sai mu rungume shi me ya wuce wannan a shekara 10 ba wanda ya taba wayewa ya zo mu wani abu anan garin babu shi anan Kanya mu mu ga wani yanzu zo mu wani abu ba babu shi kuma ga magani an kawo wanda ake neman lahiyar jama'a
Allah ubangi wannan alheri da suka kawo mu garin Kanya Allah ya sa mu maida musu da alheri matasa wannan aiki ya zama naku
taimakon na RDP bai tsaya anan ba sun garzaya garin Malam Amar inda nan ma suka bada magunguna tare da kuma kekuna na dinki ga matasan wannan gari Alhaji Gambo daya daga cikin matasan na RDP ya ce babban aiki a tafi da matasa
ya ne ne za a yi a kamo hannun matasa gobe a ringa yi da su shine babban abin da ya kashi siyasa to a bisa hakan da muka ga lokaci yayi na mu ma yanzu mu yi a yau da sunana da sunan ɗan kasuwa na RDP muka ga muna muke nazari muka ga ya kamata mu kama Malam Amar dau
Amuru Sanda matashi ne na garin Malam Amar
ya ba ma san mu mashin da su sarrafa ya dora su sama tren sai su sarrafa su sarrafa biyar ta koma ƙalbi
Malama Maryama na daga cikin matan da suka samu kekunan dinki
sai murna mun ji dadi ba ya mu koya mu iya mu ji dadi garin mu ya ci gaba yanzu kenan da an zo dinki ba matsala
a ƙarshe Dr. Yawalan yayi alƙawarin shafe ma matasa hawayen su
ni na muku alƙawari a gaban Allah a gaban jama'a zan mu waiwayo matasa wanda ba su aikin komi ni ko kowa na sai an yanda aka yi suka samu aikin
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
kana shafa muryar Amurka ke sauraro Hassan Maina kaina na dauke da shiri na gaba
kamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun kungiyar ne ta Darus Salam mai sansani a jihar Nasarawa da sojojin Najeriya suka ce tun watanni 7 da suka gabata kungiyar ta rike da ta koma ta ƴan Boko Haram
ƴan Darus Salam mun yi fita cikin sabo suka fito waje haka ce to kun kuka ce ba za ku bi tarikan Boko Haram ba suka ce eh sai aka harbe su a gaban iyalan su aka kashe su a wajen kowa na aka zo so yace sauran ku yanzu za ku bi tarikan Boko ko ba ku ba su ce za su so watanni 7 da suka wuce har yau tarikan Boko Haram ne gari ya zama Boko Haram camp ya zama na Boko Haram
abinda ya kamata yayi shine na daidai abinda su jami'an tsaro suka yi na zakulo mutanen nan aka fito da su bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na boye da suka samu suka yi nazari a kansa ya kamata jami'an tsaro kuma karfafa musu gwiwa su ci gaba da haka
ba ko dai duka bai duk suna gurin duk kidnapper suna gurin suna jin daji har yanzu suna jin daji
suna tare muku da hankali ne
sai sai mana su
a makon da ya gabata ne dai sojojin Najeriya suka kai farmaki a sansanin ɗan Darus Salam dake yankin Toto a jihar Nasarawa babban komandan rundunar sojojin Najeriya na musamman mai hadkwata a garin Doma dake Nasarawan Manjo General MG Ali wanda ya jagoranci kai wannan farmaki ya shaida min cewa ɗan kungiyar Darus Salam tun watanni 7 da suka gabata ne suka rikide zuwa Boko Haram bayan da jagoran Boko Haram din Abubakar Shekau ya tura wakilansa domin su musu azizi su koma kungiyar ta Boko Haram bayan da su ɗan Darus Salam suka ce ba za su bi aqidan Boko Haram ba shine su waɗannan mukarrabai na Abubakar Shekau suka bindige waɗannan jagororin Darus Salam suka kuma karɓi wannan sasani sannan suka ci gaba da tafiyar da ita a matsayin kungiya ta Boko Haram ga dai General Ali da ƙarin bayanin
ya ba da passport din cewa commander din shi
Isa shekaru ya bada wancan bidiyon cewa yana murnan yanda sakonsu na aiki yanzu a North Central Region. Suka sun bude sabon daga a North Central Region. So kamfin ba na Darun Salam ba. Shirin na Darun Salam ne amma Sadiku komanda ne na Boko Haram. Shekaru ya turo sabon murtabo yanzu ya take over din wajen. Kuma su kamfin ya yi testify din cewa kamfin yanzu na Boko Haram ne sun bude sabon frontage a North Central.
Lokacin da yada sojojin suka kai wannan farmaki duk da ainihin mazajen ƴan kungiyar sun tsere amma an cafke sama da matan su guda 700 kuma a cewar Manjo General MJ Ali matan nasu sun mafi mazan hadari
su ne mummuna munannun sosai fiye da ma mazajen su dalili shine waɗannan matayen duk waɗanda aka yi garkuwa da su sun suke canjawa mata yanda aka yi garkuwa da su mutanen da aka kawo halayya kafin ka ce ko su za su ce a aurar da su waɗanda aka yi garkuwa da su ai aurar da su ga ƴan uwansu na Boko Haram to su ne kuma masu ajiya duk abin da aka samu na mutanen da aka tsiba aka kama aka ce sai sun biya jiya sai sun biya kuɗi kafin a sake su su suke ajiyan wannan kudaden ga mazajen su to kaga wannan mata yanda muka dibo kusan 778 to dukkan su muka sarrafa su muka duba aka sun zo daga jahohi kusan 17 amma Niger ke da mutanen da suka fi yawa
to yanzu waɗannan mata sama da 778 ya za a yi da su kenan
amma mun ne kasu ga gwamnatin su da directors din su da bai su ji su ci gaba da yin bincike wanda ba a sanda su da wani abu ba sai a sake su ga gwamnati a jiya rehabilitation su a jiya canja musu halayya a sake su su tafi inda kuma an same su suna da wani abun ba da bayani kaga sauran na gwamnati ne mu murga mun yi da namu aiki
da yake an miƙa waɗannan mata ga gwamnatin jihar Nasarawa na tan bayi kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawa Mr. Dogo Shaman ko yanzu yaya za su yi da waɗannan mata? Kwamishina ya ce a neranmu shi ne za mu damƙa su ga gwamnatocinsu kasancewar mun san daga inda suka fito a halin yanzu ma jihohi biyu sun zo don su tafiya da waɗannan 'ya'ya nasu su kuma 'yan asalin jiharmu za a yi wani sansani ne na musamman inda za a gyara musu tunani a kuma sassaita musu tarbiyya da yake gwamnatocin jihohi a Najeriya al'adarsu shine sasantawa da 'yan ta'adda kamar dai da muka gani a Zamfara Katsina da sauransu da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya to amma mutanen Dausu da ke kasar Toto da waɗannan 'yan ta'adda suka fitattaka daga garuruwan nasu sun ce gwamnatin jihar Nasarawa ta yi wa Allah da mahaikinsa karfata ce za ta sasanta waɗannan 'yan ta'adda Ohinoyi na Dausu wato Alhaji Idris Hakimin Dausu ya min ƙarin bayani
babu sai wani abu nan ba da cewa za a yi jinya da su ba a yi shirya da su ba
to kamar misali me kuke son ku ga an yi
bai mana ba mu san mu gan su ma Fulani ma ko Dare Salam ko menene ba mu san mu gan su ma gurin mu kuma
to takamaimai me kuke son ku ga an yi kenan
eh abinda za a yi dai kawai dai su bai mana guri kawai ba mu san shirya wani abu yanzu yanzu nan dai ba mu so ba fa gurin mu yanzu ba don yanda suka yi mana har yanzu ma suna gurin suna fataka da mu suna gurin suna cikin daji ne har yanzu
oh yanzu me suke yi a wurin to ba an kore su kuma
ba kore su duka ba yanzu suna gurin duk na fa suna gurin suna cikin daji har yanzu suna cikin daji
suna tare muku da hankali ne
a sai mana suna kama na yanzu yanda muke yanzu ba wanda ya shiga daji gona ma ba mu yi yanzu wanda ya shiga abin ya zai gonakin shi wallahi ka tabbata ka da teka sai gaba da kai
mutanen jihar Nasarawa sun ji hankalin gwamnatin tarayya cewar tafi ƙara jan damara kasancewar waɗannan 'yan Darussalam din sun wawwansu a sassa daban-daban na jarar tasu kamar yadda Alhaji Muhammad Lawan Sardona ke shaida mani.
Federal government ta ido a wannan waje saboda wannan waje ya zama barazana ga mutane. Muna labarin su a shigowa ta wata zai barka saboda mutanen Toto wallahi ba zaman gida ma suke ba. Abokananmu da suke Toto da yawa suka complain cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida saboda har gida za a yi kowa za su kira. Ana tsammanin kuɗi masu yawa ga kuma tsakin mutane suke a wannan wajen. Kuyi muna da abin da ya faru Allah ya kara ma sojojin Najeriya ƙarfin gwiwa kara kwazo a kai gefen Nasarawa da gefen Mulkon da ba labarin akwai su ma ta wadata zanzara su kara mana a ƙasa zai fi da sun kara sa ido ta wadata za su samu abin da aka yi.
To a halin yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Na ɗaya dai abinda su jami'an tsaro suka yi na zakulo mutanen nan bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na ɓoye da suka samu suka yi nazari a kansa. Ya kamata jami'an tsaro kuma ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da haka. Jama'a kuma al'umma ya kamata a yi gaugawa wajen kai wa jami'an tsaro irin waɗannan bayani. Kar a bari irin mutanen nan su zauna sai sun ma kafa sansani sun kafa wani daula tasu sun fara addaban mutane kafin a yi magana. Da an ga mutum haka ba a san inda ya fito ba na ɗaya. Na biyu kuma aka gan shi da wasu halaye da ɗabi'u da ba na yau da kullum ba da aka saba da shi a yi maza-maza-maza a ɗauki matakan da suka kamata. Ba wai a bar su sai sun bunƙasa har sun tara makamai da bama-bamai da sauransu kamar yadda muka je jami'an tsaro suka ba da bayani ya faru a can jihar Nasarawa ba. Mugayen abubuwa.
Su sauraro duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Mainaka nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na shirin mai da dukkanin takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta tsaye ƙarƙashin kudirin kwamitin tsaro mai lamba 2231. Lokacin da aka amince da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka fi sani da GCPOA a takaice, wadda aka kammala a shekarar 2015. Kudirin da ya baiwa dukkanin kasashen da suka takara wajen samar da yarjejeniyar damar ɗaukan mataki ba tare da wani sharadi ba idan har Iran ta karya alƙawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya shawarar da Amurka ta yanke ranar 20 ga watan Agusta cewa duk takunkumin za su koma aiki bayan kwanaki 30. An yi ɗauki wannan mataki ne bayan da Amurka ta yi amfani da dukkan hanyoyin diplomasiya don ƙarfafawa kwamitin tsaro gwiwa ya sabunta takunkumin makamai kan Iran wanda aka shirya zai kawo ƙarshe a watan Oktoba. Da yake magana da manema labarai a Majalisar Dinkin Duniya, Sakatare Pompeo ya ce sakon abu ne mai sauki.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles and other kinds of conventional weapons.
Ya ce Amurka ba za ta taɓa barin babbar ƙasar da take tallafawa ta'addanci a duniya ba don raɗin kanta ta saya ta kuma sayar da jirage da tankuna da makamai masu linzami da ma sauran makaman zamani. Waɗannan takunkumin na Majalisar Dinkin Duniya za su ci gaba da aiki kan makamai. Matakin kuma ya haramta wa ƙasar Iran gwajin makamai masu linzami da ci gaba da dukkan ayyukanta na makaman nukiliya, kamar kayayyakin da za ta iya amfani da su a shirin makaman nukiliyar ta. Shugaba Trump da gwamnatinsa sun yi watsi da batun cewa gwamnatin Iran na neman shirin nukiliya na zaman lafiya, a cewar Sakatare Pompeo. Ya kara da cewa ba za mu taɓa barin Iran ta samu makaman nukiliya ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa makwabtan Iran na kusa a gabas ta tsakiya ciki har da Majalisar Haɗin Kan Ƙasashen Yankin Gulf sun gargaɗi kwamitin tsaro akan hatsarin da ke fitowa daga Iran da kuma buƙatar dakatar da kawo ƙarshen takunkumin makamanta. Ya kuma bayyana damuwa game da ƙasashen Jamus da Faransa da kuma Burtaniya yayin da a sirrance suke cewa ba sa son a ɗage takunkumin makaman, ba sa yin komai domin kare hakan daga faruwa.
America won't join in this failure of leadership. America will not appease America will lead.
Yace America ba za ta shiga wannan gazawa ta shugabanci ba. America ba za ta sauko ba. America ce za ta jagoranci sanya ƙarin matsin lamba kan Iran domin ta nuna hali kamar na sauran kasashe ta kuma zo teburin sasantawa. Za mu kira kasashen duniya da su hada kai da mu wajen samar da yarjejeniya mai karfi da za ta magance dukkan halaye marasa kyau na Iran. A cewar sakatare Pompeo ya kuma kara da cewa a kuma kare dukkanin mutanen kasashen da suke sanyin rayuwa ba tare da cin zalin Iran ba. Wannan shine sharhin gwamnatin Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamaili kai da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.